الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 24 رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جهود آية تاريخ 47 wanda ya daidai da 13 ga watan March shekara ta 2026 miladiya. Muna cikin tafsiri na suratul anbiya. Yau zamu tashi aya ta 71 wannan ce na uku.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين.
نعم كابلنا أقوي تنبيوي كمرحكا. السلام عليكم ورحمة الله. دفات مالاً ya sha ruwa lafiya, Allah ya sa haka, amin. Tambaya ta ita ce, mutumin da yake yin jilsatul istira'a a sallarsa, yaushe ya kamata ya yi kabbara? Ya kamata mu amsa wannan ku? Yawwa. Sannan Allah ya ƙara wa malam juriya, ya sa damu a gidan aljanna, amin. Malam, muna ƙauye, muna fama da gaisuwa ta durƙusawa. Wani in ka gaida shi ba zai amsa ba sai ka tsuguna. Malam, a ba mu gilimin tambaya. Malam, a ba mu gilimi. To kamar yadda ka sani, abu ne wanda yake babu wani kokonto a kan shi, cewa haramun ne idan za ka yi gaisuwa ka durƙusa. Ba shi daga cikin tsari na mutuntawa a ce mutum ya ringa durƙuso a wajen gaisuwa. Durƙuso a wajen gaisuwa al'ada ne na mutane. An gane wannan ko? Shi durƙuso al'ada ne, kuma al'ada ne wanda musulunci ya gyara a kan shi. Kamar yadda muke maimaitawa ko da yaushe, addinin musulunci bai zo don ya kore al'adar mutane ba. Addinin musulunci ya zo ne kawai don ya tabbatar da al'adar mutane in al'adar daidai ne. In kuma akwai kuskure, wato a yi kwaskwari ma ga wannan al'ada ɗin. Saboda haka durƙuso yana daga cikin al'adu marasa kyau wanda addinin musulunci ya hana. Shi yasa hadisin nan da ke cikin Sunan Tirmidhi, da wani ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, mutum ne ya gamu da ɗan uwansa, shin zai durƙusa ya gaida shi? Annabi ya ce la. Kaga wannan wajen yayi tambaya, mutum ya gamu da dan uwansa musulmi zai zo kusa ya gaida shi ya ce la. Sannan kuma zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam, wato kamar yadda aka san sahabbai suna matsar girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma babu inda aka ruwaito sahabbai in za su yi gaisuwa sai sun durƙusa wa manzo sallallahu alaihi wasallam. Da durƙusa wannan addini ne, sahabbai suka fi cancanta su riga kowa yi. Sannan bayan kuma gashi an tambaye shi ma, idan mutum ya gamu da musulmi dan uwansa zai durƙusa? Annabi ya ce la. Kaga nan Annabi ya hana. Da sai Annabi ya ce mana, idan mun gamu da iyayenmu, in mun gamu da kakanninmu, dole ne mu yi ainihin gaisuwa a durƙushe. Saboda haka wannan al'ada ne mara kyau a taƙaice, baya halarta ka durƙusa. Haramun ne mutum ya yi durƙuso. Mai son ƙarin bayani ya duba cikin littafin Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Birya na al-Allama shehu dan fodiyo Allah ya ji kansa. Sannan kuma Imam Nawawi ya faɗa a cikin Al-Kar, shi ma ya ce yana daga cikin al'ada mummuna wanda wasu mutane ke yi, musamman ma wasu malamai, suna so idan mutum ya zo gaba gare su ya durkusa ya gaida su, ya durkusa ya gaida su. Shi ne Imam Nawawi ya ce irin wannan durkuso wajen gaisuwa baya halatta. Kada ka duba darajar wanda ya bada wannan umarnin, kada ka duba daraja. Kila wani babban malami ne ya zo ya ce ayi, to wannan babban malamin ya bada umarnin da ya saba ma kitabu wa sunna. An gane wannan ayi, ya ce musamman wasu sashen ajamawa, in an ce sashen ajamawa waɗanda ba larabawa ba, zaga da yawa mutanen da ba larabawa ba sukan so idan za a gaida su, musamman manyan malamai da masu sarauta, sukan so a durkusa. Amma wannan durkuso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, Allahu a'lam. Sannan ya ce tambaya ta biyu, muna jin duk karatun malam na asuba da na yamma, dan Allah ko azumin ya wuce a dinga amsa mana tambaya, dan Allah ko azumi ya wuce a dinga amsa mana tambaya, ko da ko daya ce a dinga amsa mana tambaya, ko daya ce a duk karatu daya. Muna cikin WhatsApp, Allah ya biya wa malam bukatunsa duniya da lahira, amin ya hayyu ya qayyum. To insha Allah za mu yi iya kokari akan hakan. Na biyu, assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam sabati, a ci gaba da warware shubuhohin doctoral qiyas, muna fahimta sosai. To insha Allah za mu yi iya kokarin mu duk sanda ya kawo bid'o'i ko ya kawo ainihin munanan aqidu na inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ya yi kokari ya yi tawili ga abin da ya tabbata, za mu yi iya kokari wajen nuna wa mutane kuskurenta. Assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam ilimi da takawa. Malam, akwai wasu masallatai da za ka ga liman biyu ko uku suke gabatar da sallar asham, liman biyu ko fiye da haka suke gabatar da sallar asham, daya ya yi raka'a biyu ko hudu, daya ma ya dauka daga inda wancan ya tsaya har a gama. Wasu lokutan ma limamin masallacin ke shafa'i da wuturi kawai. Shin wannan ba matsala? Saboda limaman da yawa a lokaci daya, limaman da yawa a lokaci daya ba matsala, limamai da yawa a lokaci daya. A sha ruwa lafiya malam, Allah ya kara wa malam ilimi da nisan kwana. Muhammad Diyauddin daga Kano. To wannan tambaya yana da muhimmanci kwarai da gaske. Ya halatta idan za a yi sallar asham a samu limamai uku suna jagorancin sallar asham? Sallar asham raka'a 11 ne, sai a samu wannan limamin ya yi raka'a 4, wancan limamin ya yi raka'a 4, wancan limamin ya yi raka'a 3, bi ma'ana wancan limami ya yi shafa'i da wuturi, kenan raka'a 11. An gani? To yin hakan ya halatta, shi ne yake tambaya. Yin hakan ya halatta saboda zamanin magabatanmu, zamanin salafin salih, wato sukan karɓi juna. Kaga wannan sahabi ya yi sallah raka'a kaza, wancan ya yi sallah raka'a kaza, wancan ya yi sallah raka'a kaza. Ina ba ta gane wannan. To saboda haka an samu aikin magabata suna karɓan juna a wajen sallan asham. Saboda haka don wannan limami ya yi sallah raka'a 4, wancan ya yi raka'a 4, wancan ya yi raka'a 3, wato bai saba maka'ida ba. Ina ba ta gane wannan. Musamman wannan ya yi raka'a 4 ya dangaji, sai ya miƙa ma ɗaya limamin, shi ma ya yi raka'a 4 ya ɗan huta, ya miƙa ma ɗayan, duk ana yi. An gane? Wannan ba laifi ba ne insha Allah. Sannan idan kun duba ma za ku ga ko da a Ka'aba za ku ga ana yin haka. Ka'aba akwai limamai da yawa. An gani? Kuma suna amsan juna a sallar tarawih. To amma shin na ce Ka'aba ana haka, shin dogaro da Ka'aba shi ne hujja? na dai nuna mu Kaaba ne an gane dogaro da Kaaba ba shine hujja ba a aikin magabata shine hujja wato nuna muku dai cewa a wannan zamanin ma akwai masallatan da suke yi an gane bayan ma magabatan mu shi yasa nake muku ya halatta yin hakan bai saba mu sunna ba ina fata an gane wannan yawa amma kada wani ya dauka cewa ai su waɗannan sun dogara da Saudiya duk abin da Saudiya ta yi mai kyau ko mara kyau kawai yadda suke yi a'a mu idan Saudiya mu gaskiya muna matsar son Saudiya muna son Saudiya sosai abin da yasa muke son Saudiya saboda nan ne Makka da Madina suke nan ne Makka da Madina suke sannan manzon Allah wanda Allah ya aiko daga Saudiya ya fito an gane wannan ko addinin musulunci da muke tsinkawo da shi daga nan ya fito sahabban da suka yada addinin musulunci daga nan suka fito ashe duk mutumin da muke yana sukan Makka da Madina ko yana yawan sukan Saudiya za mu dauka kaman yana da wata mummunan ajanda ne karkashin kasa ina fatan gane wannan sukan Saudiya in mun ga mutum na yi muna dan tunanin kaman yana da nau'i na munafinci tare da shi a zuciya kila yana so ya soki sahabbai ne ya rasa hanyar da zai bi ko yana so ya soki manzon Allah da wayo sai ya rasa in yana so ya soke wani ce to wane kamar yanzu misali dan wani yayi kuskure a Kaduna sai mu kama zaki Kaduna sai mu dauko wannan mutumin da yayi kuskure mu faɗi kuskuren shi to yanzu wani shugaba mai mulki yayi kuskure kawai sai a ce kaga Saudiya dama Saudiya matsala ce to Saudiya matsala ce nan Saudiya daga farkonta har ƙarshenta mai kici matsala Iran kuma duk abin da Iran take yi mai kyau ne Iran daga farkonta har ƙarshenta duk mai kyau ne ba matsala shi an yi adalci ai sai a gaya wa mutane zagin sahabban da ake yi waɗanda mutane muna ƙyamansu don suna zagin sahabbai waɗanda mutane muna ƙyamansu domin sun ce Qur'ani bai cika ba waɗanda mutane muna ƙyamansu don suna ƙin kaza to za ka ga in za a yi maganar Iran ana yabanta ne 100%. Ina fatan gane wannan saboda haka muna son Saudiya saboda wannan dalili inda kuma suka yi kuskure za mu ajiye musu kuskurensu mu nema musu gafara wannan shine aqidar ahlus sunna wal jama'a assalamu alaikum Allah ya kara wa malan sabati Allah ya kara wa malan lafiya da imani da hakuri akan da'awa ta salafiya malan ina son a yi min karin bayani game da ingancin mutum yayi tarawih kuma yayi tahajjud na ji wasu malamai suna ba da halaccin hada su wasu kuma suna inkarin haka to shi ne tambayar da yake so shin ya halatta mutum ya yi tarawih kuma ya yi tahajjud to mafi yawan mutane a wannan gari namu na Kaduna kai a Najeriya ma mafi yawa suna yin tarawih sa'annan kuma su zo su yi tahajjud haka ake yi bayan mutum ya yi tarawih can cikin dare kuma zai je ya bi tahajjud kene raka'a nawa yayi yayi raka'a 22 shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Aisha radiyallahu anha ta ba mu labari a cikin hadisin da yazo cikin Bukhari da Muslim ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana karawa ba cikin Ramadan ko waninsa akan raka'a 11 baya karawa akai kamar yadda nayi bayani jiya in za ka yi sallar dare da Ramadan ko sallar dare a wajen Ramadan to ya kamata ka yi koyi da biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam yaya yake yi baya karawa kan raka'a 12 raka'a 11 an gane yayi ko manzo Allah yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah yaya annabi yake sallah a cikin Ramadan sallan dare yana karawa kan raka'a 11 to a ya yake yi a abin nan a wajen Ramadan duk da 11 to shi kuma ibada an gina shi ne akan me at-tawqif an gina ibada ne kan tauhid ka tsaya inda nassi ya tsaya tunda dai manzon Allah da aka turo ya karantar da mu addini bai kara ba to a ina ka samu kai ka kara to abinda aka ruwaito cewa wasu daga cikin sahabbai sun yi sallah raka'a 20 da kaza 30 da kaza zance na gaskiya bai inganta ba ta bangaren isnadi sannan an ruwaito daga wasu tabi'ai sun yi haka to amma maganar su baya zama hujja a gani babu inda aka ce kaulin tabi'i hujja sai dai kitab sunna ijma'i da kiyasi amma maganar sahabi in babu wanda ya saba mishi yana iya zama hujja da an ruwaito daga sahabbai cewa suna yin sallar dare ko sallar tarawi raka'a 30 da wani abu da an kafa hujja da shi to babu inda aka samu ya inganta akan haka to tunda ba a samu ya inganta ba me ya kamata a yi if hayt wa qafal qawl ka tsaya inda mutanen suka tsaya mutanen nan sun tsaya raka'a 11 to wannan shine abin da ya kamata kuma ka tsaya zamanin Umar dan Khattab radiyallahu anhu lokacin da yazo ya tarar mutane suna sallah daban-daban wannan yana sallah shi kadai a masallaci wayannan su biyu wayannan su da yawa da sauran su sai Umar yace gaskiya ina ganin hakan bai dace ba ina ganin ya kamata in tara mutane karkashin limami guda daya sai Umar dan Khattab ya tara su karkashin Ubay ibn Ka'ab kamar yadda muka faɗa jiya da kuma Tamimu Tari wayannan su ne limamai wannan in yayi sallah a wannan ma yazo yayi ku fahimci wannan ai to kaga anan wajen ya tara su karkashin limami guda daya suna yin sallah kuma abin da ya inganta kamar yadda yazo cikin sharhi muwatta wanda Imam Zuhri yayi a raka'a 11 shi ya inganta Imam Zuhri ya da hadisin da aka ce Umar ya umuce su yi raka'a 20 da wani abu ce bai inganta ba sai muka duba cikin tanwirul hawali na ainihin wanda Imam Zuhri yayi bayani akai to a takaice dai a nan wajen ya bai halarta ba wato ana so za ka yi sallar dare gaba ɗaya kai wuce raka'a 11 saboda haka in ka zaɓi yin sallah a farkon dare kai tarawih alhamdulillah ka samu lada in ko kana so kai tsakiyar dare alhamdulillah in ko ƙarshen dare ne wannan shi ya fi lada ma ka kyauta amma dai kada sallar ka yi wuce raka'a 11 na'am wa alaikum salam to mafi alkhairi gaskiya mutum ya hada kar ya raba din don ba a samu magabatan musulmi gaba da babu kawai ka zaba wanda ka ga yamma sauki ka yi na'am na'am sai su isha idan ma kaga mutum ya sallar isha sai ya bari sallar tahajjud can cikin dare na'am sannan kuma na ji wasu malamai suna cewa za a iya ƙara raka'a ɗaya cikin wutarin farko sannan ka kawo wani wutarin to wayannan malaman da suka yi bayani kaga su kawo mana dalili in sun kawo maka gamsu da shi shikenan assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malamin lafiya da imani malam idan Allah ya kai mutum aiki a karkara sai ya samu duk mutanen karkaran duk yan bid'a ne masallacinsu limaminsu baya cika haƙoƙin sallah baya cika haƙoƙin sallah gaba ɗaya abu mafi muni fatihar ma ba ta cika abu mafi muni fatihar ma ba ta cika kurakuran sun yi yawa a cikin fatihar shin ya mutum zai bi shi a hakan ko kuma zai ringa yin tashi ne shi kadai to magana ne guda biyu ya kawo ya je ƙauye sai zo ya ga mutanen ƙauyen malaman yan bid'a ne kawai ga sunan to shin yana halatta abu malami dan bid'a sallah yo idan ka je masallaci idan ka je gari ka ga duk garin malaman bid'a ne an gane wannan ko idan malaman bid'a suna yin karatu da kyau kuma sannan bid'an nan bai kai su zuwa ga shirka ba kaga malaman bid'an nan ba sa yin tsafi malaman bid'an nan ba su da alaka da kungiyar asiri malaman bid'an nan ba sa yin ainihin bori da abin da ya kama da wannan su irin wannan suna dai aikata irin gargajiya a ce wai kaga malaman biri a kila a je sarakan uku a je sarakan bakwai a je sarakan 40 duk an je neman kudi ne an gane wannan ko to irin wannan biri'a din kaga biri'a ne amma biri'a ne wanda bai fitar da su daga musulunci ba in dai nan suka tsaya kuma ya zama to karatun fatiyan masha Allah yana dan fita to anan wajen wajibi ne ka bi su sallah kada kai sallah kai kadai an gane wato ba a so mutum yayi sallah shi kadai ya bar sallar jami'i amma idan ya kasance wato da ka je garin sai ka ga malaman yan biri'a ne sun hada biri'a da shirka biri'a da bokanci da tsafi da kaza da bori ko kuma limamin ya yarda akwai wani salati wanda in ka karanta ka samu ladan annabawa 70 kulluhum qad ballaghu risala annabawa 70 wanda kowanne daga cikin su ya isa da sako ko kuma ya yarda in ka karanta wannan salati salati ne wanda wani mutum ya kirkiro salatin nan yafi alqur'ani so nawa so 6000 ko kuma so 6 misali ko to idan har ya yarda da haka kai ko da ma ya yarda ya fi alqur'ani so 1 ko so 2 wannan mutumin yayi ridda dan babu wani littafin da musulmi ke tinkawo da shi da ya fi alqur'ani inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwam haka Allah ya ce lalle wannan qur'ani yana shiryawa zuwa ga abin da yafi miƙewa kan hanya ashe duk wani mutumin da yayi karfin hali har yazo ya ce wai akwai wani zikiri da yafi qur'ani to gaskiya wannan mutumin dan ta'adda ne sosai to irin wannan in ka fahimci dan bid'a ne bid'an ta kai shi ga tsafi ta kai shi ga asiri ta kai shi ga kaza to irin wannan baya halatta ka bi shi sallah ko kuma duk baya yin ɗaya daga cikin wannan dan bid'a ne amma bid'an bai sa yayi ridda ba amma karatun fatiyan gaba ɗaya a lalace yake karatun fatiyan gaba ɗaya in yana karatun fatiyan yayi rugurgu da fatiyan irin wannan babu laifi dan mutum yayi sallah shi kadai amma in yana karatun fatiha akwai dan kurakurai wanda ba a rasawa daidai da mustawa na kauye ka san dai kauye ba a rabuwa da ba a rasa ainihin dan kurakurai da wasu dan jahilci jahilci in dai karatun fatiha za a iya dan manage manage a saurara ana dan jin wasu karatu ba laifi to ina ganin babu laifi dan an bi sallah din almuhim dai yin sallah a cikin jami'i gaskiya yana da muhimmanci in ba wai wani dalili mai karfi ba kada mutum ya yi watsi da sallar jami'i an gane wannan ko amma fa in ya tabbata mutum ya yi ridda bid'an shi ta kai shi ga kaza baya halarta ka bi shi sallah sannan ya ce نعم يو السلام عليكم مالا الله يقرأ ومالا لا فيها لا فيها آمين ثم آمين سونا نابلا أبو بكر لقد جهر كثنا إنا تارد مالا كما إنا سوراران كراتم مالا سوسي تنشي كنود داما دستوشي har ta kai mutane da dama wanda ba su da babbar waya ina tura musu karatun malam duk ranar da aka yi aka tura a WhatsApp ni kuma sai in tura musu kenan a wayoyinsu suna ji sai in tura musu a wayoyin suna ji muna godiya kwarai ga malam as-salafi ubangiji Allah ya saka da alkhairi ya kara daukaka daga Bala Abubakar shugaban masoya da masu sauraron Malam Muhammad Yahaya As-Salafi na jihar Katsina to sai na takwas assalamu alaikum Allah ya taimaki malam tambaya ta ita ce nayi makarantar primary zuwa secondary wata rana jarabawan yace jarabawan waye take so ya rubuta jarabawan waye ta zo a cikin jarabawan karatun an mana, wani kuma ba a yi mana ba. Wato jarabawan da aka zo na waye, wasu jarabawan an mana, wasu ba a yi mana ba. Amma malam, da wanda aka yi mana, da wanda da wanda aka yi mana da wanda kuma ba a yi mana ba duk ba zan iya amsawa ba sai na yi amfani da wayata wajen amsa jarabawan wani lokaci malamanmu wani lokaci malamanmu sun sani muna yi da waya wani lokaci kuma ba su sani ba a haka na yi jarabawan kuma go aka yi dace na ci jarabawan amma yanzu ina so yanzu kuma wato ina so in nemi aiki yanzu ina so in nemi aiki kuma har a biya ni albashi na gudanar da rayuwata da wannan albashin shin ya halatta kenan wato in ya nemi aiki da wannan certificate din har ya zama to ya samu aikin ana biyan shi albashi da wannan certificate din to yaya to kaga in za a bi ka'ida shine idan mutum zai yi jarabawa ya rubuta jarabawa da kanshi idan har ya rubuta jarabawa sai ya zama to ya leka ya yi satan amsa kenan in ma ya zama to yanda ake yi da yawa a makarantu yanzu wa'iyazillah kaga ainihin su malamai suna bayar da amsa ga dalibai sai ga dalibai kawai sun zauna suna jiran malamai su ba su amsa sai dalibai su ringa yin amfani da amsan da malamai suka ba su ko kuma ya zamanto a ba su dama su dauki littafi ko su dauki waya suna yin browsing suna fitar da amsa to wannan asalin shi ya saba ma shari'a haramun ne saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man gashana fa laysa minna duk mutumin da ya mana magudi baya tare da mu to menene amfanin jarabawa in har za a baka amsa ka zo kai rijista zaka zo jarabawa ashe jarabawa ashe ba kai zaka yi ba ashe kawai za a kofa ne a lokaci ba to me kenan aka yi kaga ba jarabawa aka yi ba to asali wannan gaskiya jarabawa ya saba ma shari'a to amma kuma kusan a cikin mutane 100 ko in ce cikin mutane 10,000 na 'yan Najeriya 9,999 da haka ake gudanar da rayuwar kusan mafi yawan wanda kaga 'yan Najeriya ne sun yi waye galiban wato sun samu sun ci jarabawan ne ta hanyar satan amsa kuma satan amsa na mun ce asali ya saba ka'ida wannan shine ka'ida na asali baya halarta a yi satan amsa to wannan kuma ya zama to dabi'a wanda yake ya zama na gama gari ga 'yan Najeriya to yanzu me za mu ce 'yan Najeriya kenan duk sana'an da suke yi da certificate din nan haramun suke ci to gaskiya ana buƙatar da ya gyara dangane da abin da ya shafi bayar da amsa inda zai yi a gyara shi a gani mafi yawa daga cikin 'yan arewa nan suna dogara da wani tawili da shi ne ake laɓewa cewa asali da nan arewa ba iya satan amsa ba sai ya zama to a da idan 'yan arewa suka yi jarabawa sai ga suna ta faɗuwa waye in an je jami'a sai ga 'yan kudu sun cika a waye a sun cika a jami'a 'yan nan ɓangaren ko babu su a jami'a to daga baya aka kasa ganewa shin 'yan can sun fi nan ilimi ne ko me yake faruwa da aka zo ana ta bincike sai a gane ashe wa'ancan sun daɗe da abin da ake kira exam malpractice wa'ancan sun daɗe kawai in ka je ka yi rijista a private school akwai yin school da ake kira miracle school miracle a menene miracle center wanda kawai za ka faɗi nawa kake so ka ci ne kawai ina so in samu AA guda 9 to sai a gaya ma ga abin da za ka biya to wai ashe an daɗe ana yi a can wajen saboda gasanin sun cika jami'a nan ko sai ga mutun ya samu da ƙar ya tashi da pass guda hudu ko biyar sauran ya faɗi math ya faɗi english ya faɗi physics yayi kaza to abin ya yawaita to shine da aka gano ya kace to in har aka ce za a ci gaba da yin jarabawan normal a ce babu satar amsa ɗan nan bangaren ba su satar amsa ɗan can bangaren kuma suna yi to ɗan nan bangaren za a bar su a baya zai zama to bangaren da akwai musulmi da yawa zai zama to ɗan sun rubuta waye sun faɗi zai zama to ɗan kaɗan ne ƙwarai za su ringa zuwa jami'a su kuma can wajen sun cika jami'a zai zama to in ana ba da mukami na gwamnati wa'ancan da suke suka ci jarabawa kuma gashi kwalin su a wannan gashi kwalin shi pp da sauran ya faɗi wani abu kaga za a fi lura da wanda ya fi cin jarabawa to sai wasu malamai suke yin tawiri akan wannan na cewa tunda dai sashen amsan ga daga inda ya fara kuma wa'ancan mutanen ba musulmi ba ne idan har an ba da dama an ci gaba da yin haka to wa'annan bangaren su kuma za su yi ƙasa zai zama to duk wani mukami na gwamnati ba su tunda ba su ci jarabawa ba to me zai hana a ɗan yi tawiri su ma a ce to su ma a ɗan ba su dama su dan taɓa malpractice da suka taɓa malpractice ɗin suka su ma su rinka ɗan cin jarabawa don tunda abin ya zama system don abin ya koma system makarantun gwamnati an ce ana yi makarantun private an ce ana yi duk an ce ana yi duk ɓangarori gaba ɗaya an ce duka to tunda dai wasu ɓangare suna yi shi ɓangaren ba su gyara ba don ɓangare su yi ko ka su yi ga tambaya wani ya ce kada su yi su dogara ga Allah to kun ji dai asali dai bai halarta ba gaskiya wannan shi ne ka'ida ban gashi na falin sabbin nan tawilin masu tawili kuma ga dalilin tawilin su amma muna roƙon Allah Allah ya sa a kai lokacin da za a daina yin wannan abin gaba ɗaya domin yana da hatsari yana hana yin karatu yana hana yara su yi karatu su fahimci addini da kyau Allahu a'lam saboda yara suna dogara da satin amsa wajen jarabawa Allah shi kiyaye shirin a nan wannan jena wadu da ku to ci gaba daga inda muka tsaya bayan su kafirai sun zo sun kamo annabi Ibrahim alaihi salam sun kamo shi sun tabbatar cewa annabi Ibrahim din shi ne wanda ya yi gutsu-gutsu da gumakansu shi ne wanda ya yayyanka gumakansu kuma an zo an tambaye shi maimakon ya ba su amsa direct yana cewa a tambayi gumakansu ba da amsa sai wasu suka ce kawai ku kona shi kawai ku kona annabi Ibrahim ku taimaki gumakanku in har za ku aikata in kun tsaya tambayoyi to gaskiya annabi Ibrahim zai ci gaba da yi muku izgili saboda haka kawai a kona shi a lokacin da aka kama shi za a kona shi ne sai Allah ya ce sai muka ce ya naru kuni bardan ya ce wuta ki kasance mai sanyi kuma sanyin nan ya zamanto mai aminci ga Ibrahim sai Allah ya ce sun nufe shi da ainihin makirci sai muka sanya su ne mafi ƙanƙanci sun nufe shi da makirci sai muka sanya su ne mafi ƙanƙanci a nan wajen za ka ga da yawa daga cikin mutane sai wani ya ga kaman idan malami yana yin da'awa kuma malamin nan yana kiran mutane zuwa ga tafarki na gari yana nuna wa mutane tauhidi to da gaskiya wannan malamin ba yana kawo mana cikas wannan malamin yana hana mu shirkan da muke yi yana hana mu bid'an da muke yi to me ya kamata mu yi gaskiya ya kamata malamin nan a kautar da shi ya kamata malamin nan a kashe shi dan a huta to su a tunanin su kashe mai da'awa zai hutar da su daga abin da suke yi idan mai da'awa ya mutu shikenan ba za a ƙara samun wani wanda zai ci gaba ba a tunanin su kenan ba kaga wa'annan mutane a tunaninsu in sun kashe annabi Ibrahim alayhi salam shi ke nan da awa ta tsaya cik shi ne Allah ya ce wannan kuskure ne daga tunaninsu fa aradu bihi kaidan wa ja'alnahu bil aksari sun nufe shi da makirci sai muka sanya su ne mafi hasara su ne suka tabi an gane kashe mai da'awa baya tsayar da da'awa shin a Najeriya malamai nawa aka kashe shin kashe malamai a Najeriya da aka yi ya sa da'awar sunna ya tsaya cin shin malaman ma ba sun yi ambaliya ba ne kila an kashe malami ɗaya sai ga Allah ya turo malamai goma kuma daga baya kaga ashe kila da kun kyale guda biyun nan da goma nan ba su zo ba sun ka yin makirci ga mai da'awa yana ƙara kawo ci gaban da'awa ne saboda kafirai da sun gano wannan in mai da'awa yana da'awa kawai ka kyale shi amma kana ƙara ƙulla makirci ga mai da'awa da'awan nan na ƙara ci gaba an gane shi ne Bahaushe ke cewa wai hasada ga mai rabo saki ne duk mutumin da yake da'awa tsakani da Allah in dai ya tsaya akan wannan da'awa Allah ta'ala zai ɗaukaka wannan da'awa ɗin kamar yadda Allah ya gaya mana nan kan annabi Ibrahim alaihi salam to a lokacin da suka ɗauki annabi Ibrahim aka wurga shi aka wurgo shi daga sama zuwa wuta annabi Ibrahim ya yi wata addu'a ya yi shi ne hasbiyan lahu wa ni'mal wakil annabi ya ce wannan shi ne addu'a da annabi Ibrahim ya yi hasbiyan lahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe ni madalla da abin dogaro kaga wannan addu'a ƙarfi gare ta Allah ya ishe ni madalla da abin dogaro an gane wannan ko babu wani abin dogaro da ya wuce Allah wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa saboda haka annabi Ibrahim ya faɗa lokacin da aka jefa shi cikin wuta da aka jefa shi cikin wuta me ya faru wutan ya kona shi sai muka ce ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim da wannan addu'a da ya faɗa sai Allah ya amshi addu'a sai Allah ya ce ya ke wuta ki kasance mai sanyi da kuma aminci ga Ibrahim sannan kuma mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun yi amfani da irin wannan addu'a lokacin da aka zo yakin Badar na biyu wato lokacin an yakin Badar na farko aka zo aka yakin Uhud da aka yakin Uhud sai zamanto yakin nan musulmi da yawa saboda kuskuren da musulmi suka yi sai zamanto musulmi da yawa an kashe su to da aka kashe musulmi da yawa su ma kafiran an kashe su amma musulman an fa kashe su sai da musulmin da kafiran sai aka yi alkawari a ƙara haduwa a kasuwan Badar to da aka yi alkawari a ƙara haduwa sai ya zamanto musulmin da lokacin yayi sai musulmi suna ta shiryawa musulmi suna ta wasa wukakensu suna ta shirin yaki su kuma kafirai karkashin jagoranci Abu Sufyan hankali shi ya tashi yana tunanin gaskiya kada mu ƙara komawa wannan yaƙin saboda wannan yaƙi ma mun sha wahala sosai to kuma ga ka'idar Balarabe wato zubar da mutunci ne ya alƙawari ya saba idan ya alƙawari to yana ganin ba karamin zubar da mutunci bane ya saba to gashi Abu Sufyan ya daga murya ya ce alƙawarinmu shi ne kasuwan Badar shekara mai zuwa to ga shekara mai zuwa ya zo gashi kuma su kafiran Makkah sun firgita ko ba sa son su ƙara komawa a ƙara ƙwami ke yanzu ya za a yi in ko ba su koma ba za su ji kunya sun saba alƙawari shi ne sai Abu Sufyan suka yi shawara cewa a samu wasu mutane an gane a biya su su je su samu musulmi su firgita musulmi su ce musu kafirai fa sun shirya da manyan makamai da sojoji rundunar yaƙi ba za ku iya yaƙar su ba a lokacin nan sai aka samu wani kafiri ya zo aka yi alƙawarin ya je ya firgita musulmi idan ya firgita musulmi to za a biya shi sai ya zo ya sarar ga musulmi nan suna ta wasa wuka suna ta shirin yaƙi sai ce musu wai shirin me kuke yi kace ai muna shiri ne ai mun yi alƙawari za mu haɗu da su Abu Sufyan wannan shekara a kasuwan Badar sai ce musu ina ai innan nasa karjama'u lakum fakhshawhum wa'annan mutanen Abu Sufyan sun taru gare ku sun tara runduna da manya-manyan makamai ba za ku iya yakan su ba, ina ba ku shawara da kun janye. Ina ba zan gane yanzu yana ta kokarin ya firgita su, yana ta kokarin ya firgita su, shine Allah yake babu labari. An gani a lokacin nan da ya faɗi wannan magana sai suka ce mu murga mun yi alƙawari ko mu babu abin da zai samu saba alƙawarin nan. Yawwa maganar da kake faɗa wai sun tara mutane sun tara makamai kaza kaza, hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah ya isan mana magalla da abin dogaro. An gane wannan ko? To sai zaman to sun gaya masa wannan magana, shine Allah yake gaya mana allazina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allazina qala lahumun nas, wa'annan wanda mutane suka ce musu waye nas anan wajen, wannan mutum shi kadai din ba, shi kadai yaje, amma sai Allah ya kira shi da suna nas. An gane makharajuhu makharajul umum wa ma'anahu ma'anul khusus. Dashi an ce allazina qala lahumun nas, wa'annan wanda qala lahumul insan ne ba, mutum da ya faɗi magana amma sai aka ce mutane suka faɗa. Me yasa? Saboda shi din nan shi kadai wakili ne na mutane, mutane ne da yawa suka turo shi don ya zo ya firgita musulmi. An gane cewa lallai mutane sun taru gare ku, ku ji tsoronsu, sai wannan ya kara musu imani. Wannan maganar cewa ku ji tsoronsu maimakon ya firgita su, sai me? Sai ya kara musu imani. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, sai suka ce Allah ya isan mana madalla da abin dogaro. Me ya faru? An gane da me faru? Sai ya zamanto shi wannan bawan Allah sai ya gaya wa kafiran cewa waɗannan mutane fa a shirye suke, ina ƙara ba su tsoro, suna ƙara mai jarumta, ina ƙara ba su tsoro, suna ƙara ƙarfin gwiwa. To gaskiya fa ina ganin mutanen nan sai sun ji. To kuma haka aka yi, lokaci ya yi suka je kasuwan Badar, aka ga Abu Sufyan da mutanensa ba wanda ya zo, sun firgita. Su kuma musulmi a nan wajen suka je suka cika alƙawari, sannan suka samu ga kaya nan raɓaɓa, tunda dai mutane da yawa ba zo wannan kasuwan ba a wannan shekara. Suka ga kayan siyarwa, suka siya arha, suka samu riba, suka siya suka siyar suka samu riba, suka dawo ga shi kuma sun cika alƙawari. Fan ƙalabu bi ni'imatin minallahi wa fadlin lam yamsashum su wa taba'u, sai suka dawo da ni'ima daga Allah da falala, an cika alƙawari kuma gashi an yi ciniki, an siya an siyar an samu riba, ninkin ba ninkin. Wata ba uri duwanin Allah, kuma gashi nan sun biyar dan Allah. An fahimci wannan ko? To saboda haka wannan addu'a hasbunallahu wa ni'mal wakil kan yi wasa da shi, musamman halin da muke ciki yanzu, hali na fitina, hali na yan fashi, hali na barayin daji da abin da ya kama da wannan. In za mu yi tafiya mu ringa yawan ambaton wannan addu'a hasbunallahu wa ni'mal wakil, addu'an da ya tsare annabi Ibrahim daga ƙonuwa a cikin wuta, addu'an da ya tsare wato sahabban manzon Allah daga ainihin kafirai su iya dumfarin su, ashe ba karamin addu'a bane? An gane wannan ko? Saboda haka wannan shine Allah shi ke buke mu. To shine Allah yake cewa wa najaynahu wa lutan ila al-ardh allati barakna fiha lil alamin, hani sai muka cece shi, shi annabi Ibrahim mun cece shi, mun ceci annabi Lut zuwa ga ƙasa wacce muka sanya albarka a cikin ta ga talikai. Wato bayan Allah ya kwace shi daga wuta, sai Allah ta'ala sai ya cece shi, ya cece annabi Ibrahim da kuma annabi Lut daga wannan garin, wannan garin wanda kafirai suke kankararru. Sai Allah ya cece shi ila al-ardi allati barakna fiha, zuwa ga ƙasa wacce muka sanya mu albarka a cikinta. Wacce ƙasa ce? Malamai sun tattauna a kanta, amma abin da ya fi rinjaye shi ne ƙasar Sham. Ƙasar Sham ita ce al-ardi allati barakna fiha, ita ce ƙasa wacce Allah ya sanya albarka a cikinta. Allah ya sanya albarka a cikinta da annabta, mafi yawan annabawa Allah ya aiko su a Sham. Sannan daga cikin albarkar da ke ciki, ɗaki wanda shi ne mai mataki na uku a duniya gaba ɗaya yana Sham, shi ne Baitul Maqdis. An gane Baitul Maqdis wanda shine mai mataki na uku daga Ka'aba sai masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan sai masallacin baitul maqdis wayannan masallatai guda uku sune masallatai wanda babu wani masallacin da ya kai su daraja amma wanne ne na farko inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallati bi barakat Ka'aba shine na farko sannan sai masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan sai masallacin baitul maqdis a gani duk cewa malamai suna ta tattaunawa wai shin da masallacin manzo da Ka'aba wanne yafi daraja akwai wannan tattaunawa ana fata gane wannan amma dai baitul maqdis shine da rubu ha to wanda sai na huwa lutsan mun cece shi da annabi lut zuwa ga ƙasa wanda muka yi albarka a gare ta da annabta ƙasar sham mun yi albarka a gare ta da ainihin masallaci na baitul maqdis mun yi albarka gare ta da ƴaƴan itace a wannan waje akwai nau'i na ƴaƴan itace masu albarka wanda ba a samu a ko ina sai wannan wurin to a takeice Allah ya mata albarka da al'amura da yawa an gane ku wato hausawa suna cewa wai wani hanin baiwa ne kaga Allah ta'ala da ya tashi annabi Ibrahim alayhi salam daga wancan gari inda mahaifin shi yake sai Allah ya kai shi wani gari wanda Allah ya sanya albarka a cikin garin ya sanya albarka ga annabta gari ne mai tsarki ya sanya albarka da ƴaƴan itace ya sanya albarka ga masallaci na baitul maqdis na'am
wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub nafila wa kullan ja'alna salihin
bayan Allah ya ce mun cece shi da annabi Lut zuwa ga ƙasa wacce muka sanya albarka a cikinta ga talikai wa wahabna lahu ishaq a lokacin da ya koma sham sai muka bashi kyauta na annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub nafila a matsayin ƙari dan annabi yaqub jika ne na nawa na annabi ibrahim mun bashi kyautar ishaq sannan muka bashi yaqub a matsayin nafila wato ma'ana mun ƙara masa mun bashi da mun bashi jika wa kullun ja'alna salihin kuma kowanne daga cikin su mun sanya su ƴaƴa na gari ashe ba karamin ni'ima bane Allah ta'ala ya baka ƴaƴa sannan ƴaƴan nan kuma su zama to ƴaƴa salihai shi sa Allah ya ce wa kullun ja'alna salihin kowanne daga cikin Ishaq da Yaqub mun sanya su zama to salihan bayi ne su kenan amfanin da mutane ke nema wajen haihuwa shine su samu ƴaƴa menene ƴaƴa na gari ashe kenan idan mutum ya haifi ƴaƴa dole ne ya tsaya tsayuwar daka wajen ganin ya ma ƴaƴa tarbiyya kada mutum ya haifi ƴaƴa kawai ya sake su sakaka irin yadda muke gani yanzu za ka wasu iyaye sun yi san haifi ƴaƴa su saki ƴaƴa a titi ba sa kwaɓan ƴaƴan ba sa musu tarbiyya wannan ba ƙaramin kuskure ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya nuna mana cewa wajibi ne mu kwaci kawukanmu da kuma zuri'anmu da iyalanmu daga mai daga wuta ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ya ku wanda kuka yi imani ku kwaci kawukanku da iyalanku daga wuta kuma annabi Ibrahim alayhi salam ba wato ya gade bai samu haihuwa ba sai da ya zama to ya tsufa har ma a ka'ida ba in za a bi ka'ida ya riga ya wuce shekarar haihuwa da shi da matar shi sun riga sun kai wani mataki wanda kusan a ka'ida za a ce lokacin haihuwar su yayi to ana nan annabi Ibrahim na ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah sai Allah subhanahu wataala ya amshi addu'ar shi bayan ya riga ya tsufa wata rana annabi Ibrahim alayhi salam yana nan a cikin ɗaki sai ga mala'ika Jibril ya zo mala'ika Jibril ya zo yana masa albishir cewa fa yana masa albishir da haihuwar ɗa kuma ɗan nan sunan shi kaza a lokacin da ake da mala'ikan ke magana ita matar shi Sara tana ji sai abin ya bata mamaki na kai irin wannan shekara na riga na zama tsohuwa tukub-tukub ta ya za a yi in samu karuwa tana cewa ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa haza ba'ali shekha inna haza la shay'un ajib take ya kai kyona zai yu in haihu ina tsohuwa tukuk-tukuk ga mijina shi ma ya raba gobe lalle wannan abun mamaki ne kwarai da gaske wannan abun mamaki ne kwarai da gaske kaga bata ce abun ba zai yu ba dan ta san babu abin da zai gagari Allah ta ce abun mamaki ne dai kwarai da gaske sai Allah yace mala'ika ya gaya mata yace mata ata'ajabina min amrillah yace saratu shin kina mamaki al'amarin Allah ne in Allah yace zaki haihu kina mamaki ne rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ala albayt rahman Allah da albarkan shi ya tabbata a gare ku ya ku mutanen babban gida sak Allah ya riga ya kaddara lalle zaki haihu a cikin wannan shekara to shine Allah ta'ala ya ba su kyauta dan Allah ya kira abin kyauta saboda lokacin abin ya riga ya wuce Allah ya ce mun ba su kyautan Ishaq da Yaqub Yaqub a matsayin jika kyautan a matsayin nafila wani ƙari ne sai Allah ya ce wa kullun da Allah salihin daga cikin morewa ma kowanne daga cikin su da Ishaq da Yaqub din mun sanya su zama salihai na'am
wa ja'alnahu a'immatan يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
النبي إبراهيم عليه السلام لو كنت الله يا باشا حيوة باين يرجع يطوفا matar shi ba ta riga ta tso bai lokacin haihuwar ya wuce annabi ibrahim sai yayi wani addu'a inda yake cewa alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'u du'a godiya ta tabbata daga Allah wanda ya bani kyauta duk da tsufa na gashi na tsufa sai ya bani kyautan isma'ila da ishaq lalle ubangiji na bai amsan addu'a ne wanne ne farko isma'il ko ishaq Isma'il ne farko Ishaq ya zo biyo baya na batan gani to bayan ya riga ya tsufa aka bashi Isma'il an gani ta hanyar sadakar shi ya sunanta Hajara ta hanyar sadaka aka samu Isma'il sannan daga baya ita kuma Saratu bayan lokaci mai tsawo aka zo aka samu Ishaq na batan gani wannan wa basharnahu bi Ishaq وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين تشيري وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا سيما كثن ينسو وإن باين الله دا إسماعيل دا إسحاق دا يعقوب مكثن ينسو كزمان توجا غوروري شوى غبني يهدون الناس بأمرنا سنا شريا دا متنزو أغا الأمرون كابوان نبهدرون فرين شكي بني أشي كيمال من الديني لي a ce yaranka gaba ɗaya sun zama malamai a ce kai ahlus sunna ne ba salafi a ce yaranka gabaki ɗaya sun zama ahlus sunna salafawa shin karamin ni'ima Allah ya maka mutane kaɗan ne suke samun wannan ni'ima za ga malami mutumin kirki sai Allah ya jarabe shi daga cikin ƴaƴan sai a samu zakka sai a samu ɗan malam ya ƙi halin malam rago da wutsiyan kare ana samun ƴaƴan malam da yawa suke halin malam kaga malam yayi kokari wajen tarbiyya amma yaran nan sun kubuce an gani amma Allah kuma yakan ba wani baiwa kaga gashi nan dukkan ƴaƴan shi gaba ɗaya babu zakka ƴaƴan shi gaba ɗaya sai kamar annabi Ibrahim gaba ɗaya Allah ta'ala ya sa dukkan su gaba ɗaya na kirki shine Allah yake gaya mana daga cikin baiwan da annabi ya ma annabi Ibrahim daga cikin baiwan da Allah ta'ala ya yi wa annabi Ibrahim alayhi salam Allah ya ce waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina mun sanya wayannan yara sun zama toshuwa gabanni suna shiryar da mutane zuwa ga al'amarin wa auhayna ilayhim fi'lal khairat kuma sai muka yi musu wahayi na ayyukan alkhairai imana muka cusa musu a kwakwalwa su gane kaza mai kyau ne mu aikata kaza mara kyau ne mu bari mun musu wahayi mun cusa musu ayyukan alkhairai wa iqamat salati da tsayi da sallah wa ita az-zakata da bada zakka nan da Allah ya ce mun musu wahayin aikin alkhairi shin sallah da zakka bai cikin aikin alkhairi to me yasa Allah yake wa auhayna ilayhim fi alkhairat sai kuma yake wa iqama salati wa ita azzaka wannan zikrul khas ba'da al'am ta'ziman li sha'an alkhas ko Allah ya ambaci sallah su biyu ya ambaci sallah a cikin ayyukan alkhairi wa auhayna ilayhim fi alkhairat mun musu wahayin aikata ayyukan alkhairi daga cikin aikin alkhairi bayan kalmar shahada akwai sallah akwai azumi akwai zakka akwai aikin haji akwai kaza a cikin sallah ya shiga cikin fi'il alkhairat sai kuma Allah ya ware sallah warewa na musamman ya ware sallah da zakka warewa na musamman wa auhayna ilayhim fi'il alkhairat wa iqamat salati wa ita azzaka sai muka yi musu wahayin aikin ayyukan alkhairi da tsayi da sallah da bada zakka kamar yana so ya ce mun musu wahayin ayyukan alkhairi musamman tsayi da sallah da bada zakka nan yana so ya nuna mana a cikin ayyukan alkhairin nan babu wanda ya fi sallah da zakka muhimmanci bayan kalmar shahada babu abin da ya fi sallah da zakka muhimmanci shi yasa Allah ya kawo shi min babin ibna fikrul khas ba'da al'am kamar ayatan tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha wa kanu lana abidin kuma sun kasance masu bauta a gare mu wayannan bayan Allah sun kasance babu zakka dukkan su gaba daya suna bautan Allah ba sa shirka a cikin su babu mushrikai babu yan bid'a ba fasikai kaga wannan ba karamin baiwa bane walaqad arsalna nuha wa ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwata wal kitab fa birhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun ta bangaren annabi nuhu da sauran ago zamu ci gaba insha Allah an ce lokacin yayi wato bai kun da ta ko da dubu daya a sa a cikin neman taimako tana roƙon addu'a saboda rashin lafiya to Allah subhanahu wataala ya baka lafiya Allah ya baka lafiya Allah ya zaman tuka Allah ya bai da shi ya zama kafara da zulubanta insha Allah zamu ci gaba da gani dokar tsaya subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk